sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba Yakubu Makeri ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke kawo muku shirinmu na yau Litinin 21 ga watan Disamba shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga Yusuf da kanin labarai.
Wasu kasashen Turai da na Larabawa suna shirin haramtawa jiragen sama sauka a kasar, ko a wani dalili? Shi kuwa wani kwamitin masana ya ayyana mutane da za a fara baiwa allurar rigakafin annobar coronavirus a zango na biyu. Wani bom ya tashi a Kabul inda ya sanadiyar mutuwar mutane tara da jikkata wasu da dama.
Kanan labaran duniyar kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji cewa bakin sace yaran makarantar boko a jihar Katsina, an kuma sace wasu ɗaliban makarantar Islamiyya wanda tuni aka ceto su, da ba wasu ayyukan 'yan bindiga a wasu sassa na arewacin Najeriya, lamarin da ke tabbatar da gazawar jami'an tsaro.
Magana jiran gwamnati tsara mutane babu shi, domin ba za su iya ba. Yawan guraren da ake laifin sun yawa, jami'an tsaron sun yi karanci, ba su da kayan aiki isasshe.
A Sokoto kuma wani uba ya umurci 'ya'yansa biyu su kashe wani ɗansa wanda aka zarge shi da maita, kuma tuni waɗanda suka yi kashin da uban nasu suka shiga hannun 'yan sanda.
Akwai dutsen da mun ka ɗauko wanda sun ka ɗauka sun karanka samai ga kai, sannan akwai adda wanda suka sarai daga tari don dunini ɗauko su exhibits. Mun ka sa cikin motar 'yan sanda mun ka tawo
su. Muna kuma dauke da rahoto akan yadda 'yan Najeriya suka dawo daga rakiyar jami'an tsaro a kasar wanda suka gaza wurin tsare su. Bayan haka, Sarfila Hashim Gubal na tafi da shirinsa na ciki da gaskiya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum, barkanku da asuba, tare da fatar kun tashi lafiya. Kasashen Turai da dama da na yankin daular Larabawa sun fara haramtawa jiragen sama da suka fito daga Birtaniya sauka a kasashensu, ganin yadda annobar corona ke ƙara yaduwa kamar gobarar daji a kasar. Karuwar annobar bata tsaya kawai a Birtaniya ba, domin kuwa ministan harkokin wajen Italiya a jiya Lahadi ya ce an samu bullar annobar a birnin Rome, kana hukumar lafiya ta duniya ta ce an samu mutum tara dauke da cutar a Denmark, da kuma samun daidai a kasashen Netherlands da Australia. Kasashen Ireland, Italia, Australia da Belgium sun bi sahun Netherlands wajen hana saukar duk wani jirgi da ya fito daga kasar Birtaniya, biyo bayan samun sabbin kamuwa da cutar a kasar. Haka suma kasashen Kuwait da Isra'ila sun shiga layi, yayin da sauran kasashen ke tunanin ɗaukar irin wannan matakin. Masana a Birtaniya na bakin ƙoƙarinsu wajen ganin an daƙile yaduwar annobar da wannan allurar rigakafi da aka samu. Shi kuwa Vivek Mathi, wanda zababben shugaban Amurka Joe Biden ya zaba don jan ragamar ayyukan kiwon lafiya a ƙasar, ya ce babu wani abin sauyi akan ka'idojin kaucewa kamuwa da annobar da suka hada da sa takunkumi, ba da tazara da wankin hannaye. Wani kwamitin masana ya ayyana mutane da za a fara baiwa allurar rigakafin annobar coronavirus a zango na biyu, wanda suka hada da mutane da shekarunsu suka haura 75, sai ma'aikatan kwana-kwana, malaman makarantu da ma'aikata a shaguna, a daidai lokacin da ake sa ran maganin zai isa asibitoci. Wannan matakin ya zo ne a daidai lokacin da aka fi bukatar shi don daƙile yaduwar annobar. Amurkawa na ƙoƙarin ganin an samar da maganin ga kowa, duk kuwa da cewar a makon da ya gabata aka fara raba maganin. Cibiyar daƙile yaduwar cututtuka ta Amurka CDC ta ce ya zuwa yanzu an baiwa Amurkawa sama da 556,000 wannan rigakafin. Manyan motoci da yawa ɗauke da allurar sun bar harabar kamfanin da ya haɗa maganin don kaiwa sauran sassan ƙasar. Kuma ana sa ran a yau Litinin za a fara samar da allurar da ake matukar bukata. Mahukunta Afghanistan sun ce wani bom ya tashi a wata mota jiya Lahadi a Kabul, inda mutane tara suka mutu, wasu 20 kuwa suka jikkata. Harin dai an kai shi ne akan wani ɗan majalisa, Khan Muhammad Wardad, amma dai ya kubuta daga harin. Ministan harkokin cikin gida Masud Andrabi, lokacin da ya ziyarci wajen, ya shaidawa manema labarai cewar za a gudanar da bincike don gano dalilin harin da kuma tabbatar da harin ko na kunar bakin wake ne. Har yanzu dai babu wanda ya dauki alhakin kai harin. Amma Andrabi ya nuna ya tsaga kungiyar Taliban da cewa mun san su waye makiya kuma mun san shirin su. Wardak fitaccen dan kasuwa a birnin Kabul ne shine mutum na biyu da aka kai wa hari a cikin mako guda. A ranar 13 ga watan Disamba, allaka wani bom a wata mota da ke dauke da dan majalisa Tawfiq Wahdat wanda ya sanadiyar mutuwar direban shi da mai tsaron shi. Amma Wardat ya tsira duk da cewar bom din ya raunata dan uwan shi, amma babu wanda ya dauki alhakin kai harin.
Yusuf ya kawo muku sauran labaran duniya. Sha'anin tsaro a Najeriya na ci gaba da ƙara tabarbarewa. Manyan hare-hare da aka kai a wannan mako na ƙara tabbatar da hakan. A cikin wannan makon da ya ƙare ne, wasu 'yan bindiga suka afkawa tawagar mai martaba sarkin ƙaura na Moda a jihar Katsina yayin da yake kan hanyarsa ta komawa gida Zamfara daga birnin Abuja, inda aka kashe 'yan sanda uku da dogarawa guda biyar a cikin tawagar. Wani dalibin makaranta kuma ya yi wa wakilinmu Hassan Maina kai na ƙarin bayani akan yadda aka yi niyyar sace su a Katsina.
Kawai sai ɗaya ɗaga bindiga ya ce mana gaba mu kowa a kwakwanta, mu kuma kawai sai muka firgita sai muka babbar cikin daji sai muka yi ta gudu. Wasu ka dangara biya cikin da ni na dangar gudu cikin daji ba san inda nake yi ba.
Wannan kuma ɗaya daga cikin ɗaliban Islamiyya 80 ne da 'yan bindiga suka afkawa a karamar hukumar Dan Dume da ke jihar Katsina, inda suka yi awon gaba da sama da guda 50 ko da yake daga bisani an kubutar da su. Duk dai a makon nan da ya kare ne, rundunar 'yan sandan jihar Kogi ta tabbatar da cewa wasu 'yan bindiga dadi sun sace wani babban basarake mai daraja na daya. 'Yan bindigar sun kutsa har cikin masallaci inda suka yi awon gaba da mai martaba Alhaji Shaibu Usman, basaraken kasar Anfa. A dai makon da ya kare din ne kuma mayakan Boko Haram suka sace kimanin matafiya 35 akan hanyar Damaturu zuwa Maiduguri, kuma suka shige da su cikin daji. To kome wannan tabarbarewar tsaro ke nufi ga sha'anin zamantakewar Najeriya? Farfesa Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu mai bincike ne kan sha'anin tsaron.
Wannan abubuwan suna jawo hankali ne ga wanda yake tsammani ma ba haka din bane, na cewa harkan tsaro a kasar nan ba ma wai an kasa dakile abin, wato dada karuwa yake. Ya nuna kuma jami'an tsaron mu ko ba su yi ko ba su san abin da suke yi ba, ko kuma su ma kansu abin ya buwaye su. Haka ita gwamnati ya nuna ba ta da wani tsari a kasa. Mutane za su gani su tabbatar cewa ba lalle gwamnati ta tashi haikan za ta yi yaki waɗannan abubuwan din, babu shi.
Tuni dai gamayyar kungiyoyin arancin Najeriya ta ce gwamnati ba za ta iya kare rayukan jama'a ba, a cewar jagoran gamayyar Nastura Ashiru Sharif.
Magana jiran gwamnati tsara mutane babu shi domin ba za su iya ba. Yawan guraren da ake laifin sun yawa, jami'an tsaron sun yi karanci, ba su da kayan aiki isasshe, saboda haka mafi a alashi ne mutane su haɗu su yi tsari su haɗa kai da gwamnatocinsu tsara yadda za a kare al'umma tun daga kan mataki na ƙananan hukumomi har zuwa mataki na jiha, mutane su tsara kawunansu.
To kome gwamnatin ke cewa kan haka? Alhaji Bashir Ahmad na ɗaya daga cikin masu magana da yawun shugaban ƙasa.
Maganan tsaro an ɗan samu koma baya a wasu sassa na ƙasar nan, wanda kuma gwamnati tana iya ƙoƙarinta domin ganin cewa tsaron ya dawo a yanda yake a baya, kuma a ce ya fi yanda yake a baya.
Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Allah sauke a gaida Hassan Maina kaina. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Yusuf dauke da sauran labaran duniya.
Jiya Lahadi, masu sasantawa sun cimma matsaya da 'yan majalisun Amurka akan tallafin annobar coronavirus da ya kai kimanin dala Amurka biliyan 1 wanda za a raba wa 'yan kasar. 'Yan majalisun Amurka ne suka sanar da hakan a jiya Lahadi bayan kammala tattaunawar. Yarjejeniyar za ta ba da damar baiwa kowane ɗan ƙasar wanda ba shi da aikin yi kimanin dala 300 a duk sati a wani shiri na wucin gadi, yayin da za a baiwa galibin Amurkawa tallafin dala 600 da nufin zaburar da tattalin arzikin ƙasar. Har ya zuwa yau, shirin zai samar da tallafi ga harkokin kasuwanci da annobar ta durƙusar. da tallafi ga makarantu da ma'aikatan kiwon lafiya kana za a amfani da kuɗin wajen biyan kuɗin haya ga wasu 'yan kasar da ba su da ƙarfi. An cimma matsaya a kan yarjejeniyar ta ƙarshe ne bayan saɓani da aka samu a tsakanin 'yan majalisun masu ra'ayin rikau a kan dokar da ta tanaji yadda za a kashe kuɗin ƙasar da aka ajiye don wata annoba. A ƙarshe kuwa, gwamnatin Jamus ta samu nasarar maido da wasu mata uku da ƙananan yara 12 waɗanda a da suke zaune a sansanin 'yan gudun hijira da ake ajiye 'yan gudun hijira da 'yan ƙungiyar IS suka addaba. Ministan harkokin wajen ƙasar Heiko Maas ya sanar da hakan a wata sanarwa jiya Lahadi, ya ce na samu kwanciyar hankali yanzu tunda aka samu kubutar da wasu Jamusawa a wannan samame da aka kai ranar Asabar tare da haɗin gwiwar ƙasar Finland. An kulle yarjejeniyar ɗaukansu ne a kan mutunta haƙƙin bil'adama da dai sauransu waɗanda suka haɗa da fitar da yara marasa lafiya na daga cikin manyan dalilai da aka amince da su wajen fitar da yara a cewar Mas. Kwanaki kaɗan kamun bikin Kirsimeti, wannan labari ne mai daɗi da kuma fatar za mu ci gaba da samun damar fitar da yara a nan gaba a kan wasu dalilai daban a cewar Mas.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lokacin da 'yan Najeriya ke fuskantar matsalolin satar mutane da kisan gilla daga 'yan bindiga, wani mahaifi a jihar Sokoto umarni ya bayar aka kashe ɗansa da cikinsa. Lamarin ya faru ne a wani ƙauye da ke Kibiyare cikin ƙaramar hukumar Yabo a jihar Sokoto, inda mahaifin mai suna Umaru ya umarci 'ya'yansa biyu suka kashe ɗansa da ya masa suna Abubakar. Mahaifin ya ce ya gafarta musu. To amma Muhammad Nasir na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Duk da yake mahaifin tare da yaran biyu da suka yi wannan aika-aikar suna hannun hukumar 'yan sanda, na samu jami'an tsaro na banga mai suna Muhammadu Dankurma, wanda shi ga nauni shi ma ya kama mutanen kafin ya hannunta su ga hukuma.
Mun yi sallar azhar kenan mun ƙare, sai mun ji yaro ya ce an ce ga mutum can an kashe shi, sai mun kawo mashin ni da tungulawa da Faruku. Mun ga mu da bashari ke muna mu koma shi ya kashe abu. Mun ƙarabo mun ka taho mun ga kanmu Umaru yace a'a gan mu kanmu kowa ku kammai shi yace a kashe abu. Don haka mun ga ce to Umaru lalle kai abin da ba daidai ba muku, don haka yanzu ba mu barin ka kada ga wurin ga muna haki da gawa har yanzu jami'an tsaro na taho.
To ko wani laifi ne marigayi Abubakar ya aikata mahaifinsa da yan uwansa suka yi masa wannan ɗanyen hukunci?
Sunana Balaba Yabo, area commander vigilante group. Iska ya taɓa tasowa ya kwari kwano na gidansu, sai iske wani ya sare shi, wai sai su waɗannan mutanen sun ka ɗauki ƙayayya sun ka azama wannan bawan Allah, wai aljannu garai mayina shi ne turo mai wannan iska, su kuma sun ka ce sai sun kashe shi. Akwai dutsen da mun ka ɗauko wanda sun ka ɗauka sun ka ranka samai ga kai, sannan akwai adda wadda suka sarai daga tari don dunini ɗauko su SDBs mun ka sa cikin mota 'yan sanda mun ka tawo da su.
A ƙaramar hukumar mulkin Gwaron Yoma har yanzu mutane na zaman zulumi, domin har yanzu 'yan bindiga na yawa jama'a kisan ɗauki ɗaiɗai kamar yadda ya faru a ƙarshen mako. Zakari Muhammad Shinaka shi ne kan tuma ƙaramar hukumar mulkin ta Gwaron Yoma.
An bandit nan sun zo sun kai hari a cikin gari wanda aka a musabbabin wannan Allah ya samu rasa ɗaya daga cikin mutanen gari, kuma sun kori dabbobi sun tafi da su. Shekaran jiya ma takaro an je an ɗauki shanunsu, matsala kullum sai an ɗauki mutane ko kuma dabbobinsu.
A ƙaramar hukumar mulkin Tangazama 'yan bindigar sun kai farmaki inda suka hallaka wani mutum mai suna Alhaji Isa Sarkin Bakin Tangaza. Ɗaya daga cikin matansa ta bayyana yadda abin ya faru.
Da ƙarfe 12 na dare sun ka zo muna, muna kwance cikin ɗaki sun ka ce ina miji musu shi suka bida sun ka koma wancan ɗaki da sun ka koma can, sai ita Adama ta ce wai wa ita Allah, sai ya taso ya ce shin wai mina na ya kawo ruwa, da sai ɗaya sun ka harba mai bindiga sun ka koma sun ka mai san mai wata, sai ya kai ɗaka ko da ya kai ɗaka jini ya buge shi, sai ya faɗi bisa ga iyali ne ɗiya ne. An kai jinan mu an kai ɗan mota cikin dare ba a samu ba, sai an ka ɗauke an ka zo inda wani bawan Allah ya taso sai an ka ɗauke shi mun ta samu asibiti sai an raine ya aji.
Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To madalla a gaida Muhammad Nasir. Yayin da lamuran tsaro ke ci gaba da ƙara taɓarɓarewa a Najeriya kuma 'yan ƙasar ke dawowa daga rakiyar jami'an tsaro, Masana sun bayyana hanyoyin da ya kamata a bi domin shawo kan wannan matsala da ke hana jama'a barci musamman a arewacin kasar. Ga rahoton Ibrahim Abdulaziz daga Yola.
A baya dai, jami'an tsaro na da kima da kuma kasashen da ke sa jama'a ke samun yakinin samun kariya daga gare su a duk lokacin da wani lamari ya taso, walau wajen kare rayuka ko kuma dukiya. To sai da kuma fa, yanzu wannan kasashen ya sako dushewa, inda a wasu lokutan ma akan arena kare ne tare da jami'an tsaro. To wai ko me yasa jama'a ke cire tsammani a yanzu? Ga ita bakin wasu a juyan Adama da Taraba.
A da kenan za su iya tare kare rayuka mu da dukiyar mu, amma ba a halin da muke ciki yanzu ba gam.
To gaskiya mu mutanen Najeriya muna da karancin jami'an tsaro. Gaskiya ana da bukatan jami'an tsaro a karo sosai a Najeriya, muna da karancin shi sosai.
Gurbacewan ya fara ne ta kan su jami'an tsaro, wanda kuma ya kasance shi yake da haƙƙin kare al'umma, ya zama ta wurin su ne ake samun gurbacewa ya soma. To kaga babu yakinin cewa za su iya tsina na wani abu in haka ya faru.
Yayin da ko jama'a ke kokawa, masana haka tsaro na cewa idan aka bi ta barawo, to ya kamata ake bi ta mabisawu. ASP Yakubu Sule, wani tsohon jami'in tsaro ne, ya bayyana da lamarin yake a baya da kuma yanzu.
Yanzu haka gabaki daya ai ba kishin kafan ake bayi. Sa'annan kuma idan ka duba a zamanin da din, ka tsaya ne ka yi rantsuwa tsakan cewar za ka yi aikin nan ka kare mutuncin kasarka. To yanzu ba wai ana kare mutuncin kasan bane ba, fa ana kare mutuncin
kuma. Kamar Yakubu Sule, shi ma DCP Usman Modun Basube da ke ma zama tsohon kwamishinan ƴan sanda, ya ko duba bakin zaren magance wannan matsala.
Dole ne mutane su dawo daga rakiyan jami'an tsaro. Dalili kuwa jami'an tsaron nan abubuwan da suka sa a gabansu ba wai sare mutane ba ne. So, abubuwan da suka sa a gabansu kawai dai su samu abin duniya. Kuma abin da ya sa suka sa wannan son duniya a gabansu, ba a ba kananan jami'an tsaron nan hakkokinsu. A ba su hakkokinsu, a ba su kuɗi isasshe, a ba su gida, a ba su duk abin da yake wato wanda Bature yana cewa entitlement, a ba su duka.
Koma da menene fatan talaka dai shine Allah kawo tsaro ko a samu a daina jin tsoro. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdulaziz. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya saurare mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da sake haduwa a wani shiri na musamman na ciki da gaskiya, inda zamu waiwayi baya domin kawo muku wasu daga cikin shirye-shiryen da muka kawo muku a shekarar nan ta 2020 mai karewa. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Lahashin Gumel. A cikin wannan shekara mai karewa ta 2020, mun kawo muku shirye-shirye a wannan shiri na ciki da gaskiya, da suka haɗa da masu ban tausayi, ban haushi ko kuma ban takeici, da suke bayyana take haƙƙin bil'adama ƙarara. Ɗaya daga cikin shi ne batun maƙalewar kuɗaɗen fenshin 'yan sanda, inda tsaffin jami'an 'yan sanda suka riƙa bayyana takeicin da suke shiga in sun yi ritaya. To mun zanta da shugaban kwamitin 'yan sanda a Majalisar Wakilan Najeriya, Usman Bello Kumo, wanda ya bada tabbacin za su ɗau matakai kuma su gyara lamarin na 'yan sanda.
Babban al'amarin da ya kamata a fuskanta wajen gyara wannan muhimmin ɓangare na 'yan sanda, musamman haƙƙinsu na fensho, shi ne gyaran dokar da ta kafa wannan tsari, duba da yadda al'amuran suke kasancewa. Saboda idan ka duba, da sojoji suna fama da irin wannan matsaloli, amma yanzu kusan gaskiya matsalolinsu sun lagu sosai sosai, kusan ba a ce in ba a ce ɗari ba su ɗari ba. Yanzu dai da wahala ka ji soja ina kuka akan magana fansho, sakamakon tsari da aka yi da dai ta hukumar sojoji ita ce kacokan duka da alhakin gudanar da sha'anin fansho ɗin mutanen ta gabaki ɗaya. Irin wannan tsarin ya kamata, dama ko muna tunanin yadda za mu ɓullo wa al'amura ɗin mu ga an gyara wannan doka, wacce ita ma za a zo a bani tsarin da zai kasance hukumar ɗan sanda ta kafa bangaren fansho naka na kanta wanda za su dinga gudanar da aikin nan kamar yadda muke da su a sauran sassan ma'aikatan gwamnati kamar DSS sun suka da akwai DSS pension akwai army pension akwai pension na bangaren DIA su ma Defense Intelligence Agency da kuma NIA National Intelligence Agency dukkanin waɗannan sassa na masu farin kaya da kuma masu ɗamara su suke gudanar da harkarsu da kansu wani department ne suke yi da yake kula da wannan aiki sakamakon ƙarfi da doka ta ba su to ina ganin gaskiya matuƙa an bani tsarin ake ba hukumomin ƴan sanda musamman waɗanda suke ritaya za su ci gaba da shiga cikin damuwa domin ina da can duk ɗan sanda da iri taya daga 2018 zuwa yau ina ga hayan da ba wanda aka biya shi haƙinsa saboda irin matsaloli da kuma da al'amura suke lalacewa wannan haifar da cewa ɗaya daga cikin dalilan da ya sa kwanaki a majalisar ƙasa muka gabatar da ƙuduri na a tabbatar da cewa an zo an yi duba shekar akan dukkan abubuwan da suke shafa a wannan ɓangare na fensho wanda mun kira taro na public hearing wato taron gangamin al'umma kowa ya zo ya faɗi irin abin da yake ganin yana damunsa a ɓangaren da yake to wannan a kansa muke Allah cikin ikonsa mun kusan gama kenan aka shiga wannan intala'i na COVID-19 wanda ya wajen wata uku ana cikin wannan matsala ita ce ta haifar ba don haka ba da ta tsare-tsaren mu ya bayyana da ta na an bi sakamakon wannan bincike da kuma wannan aiki da gwamnati nawa yake yi domin a ga an sauƙaƙa al'amuran fansho ga baki ɗaya ba ma kawai na 'yan sanda ba na kowane sassa.
Hakanan a wannan shekara mun kawo muku labarin yanayin da mutane kan shiga in sun faɗi a hannun jami'an rusasshiyar rundunar 'yan sanda ta SAS. Abubakar Usman Shumo ya taɓa shiga hannun jami'an SAS a ofishinsu da ke Abuja ya kuma bayyana wa wannan fili halin da ya samu kansa. To sai dai mataimakin kwamishinan 'yan sanda na Abuja ACP Aminu Garba ya ce miyagun iri a tsakanin 'yan sanda na samuwa ne tun farkon ɗaukar jami'an da ba a tantance ba aiki.
Mutum an jawo shi an ce saboda ya addabi gidansu aka ce shiga police aka ganin ba a tunani ba wani bai da ra'ayin police din ma amma senato ne governor ne ya ce din ya faranta ma al'umman shi sai kwashe su kawai sai tura a doke su police dole ko sun cancanta ko ba su cancanta ba maganan da nake ya sintar akan suwaye ake shigar da su police aba taro aka zama daya ba akwai mutane police wanda suke suna da martaba sosai suna da gaskiya amma ina tabbatar maka cewa addin a Najeriya nan ba wata ma'aikata da take hora ma'aikatanta wanda suka yi laifi yau ina so in ga maka na san baka sani ba za a yi trying mutum a kore shi aiki bayan shekara 5-7 wani senator zai zo ce a maida shi wani governor zai zo ce a maida shi wani babban mutum zai zo ce a maida shi kai kwanakin baya an yi recruitment wannan sojoji ne is a privileged information sojoji ne suka yi recruitment bayan sun gama training dama akan dauke su a moto a kai su duk wuraren da aka yi posting nasu sai aka zo aka waye gari dari da wani abu sun watse su waye ashe Boko Haram ne aka yi training ina kake kai mutum al'umma da baka ce wannan yaron da aka dauka ba dan Boko Haram ne wannan yaron da aka dauka barawo ne na waye gari yanzu ban sani ma kowa garanto in za a dauki abuna saboda me da yawa wanda aka dauke su sun je ne kawai su shiga cikin police ko soja a ba su amana su wuce da ita especially bindiga akwai matsala fa a kasan nan ni da kai duk sai mun tashi sai amma ina tabbatar maka da cewa shugabanninmu especially IG commissioners ba su yadda su rufe mutum a rufe mutum ya wuce kwana biyu sai dai cases da suka kasance ba na beli ba ne kamar me kisa robbery ka gane rape ballantana tocho duk ba yi wannan abun.
Bitan shirin za ta kai mu ga labarin DPO ƴan sanda a Bauchi Baba Ali Muhammad da aka zarga da dukan wasu matasa uku kan tuhumarsu da satar kaji inda har biyu daga cikinsu suka mutu ɗaya kuma ya tsira da ransa har ma ba mu labarin abin da ya faru.
Aka fito da mu ana fito da mu na mun ɗauka ne za a sake mu ne shikenan sai ce a zagaya da mu ta baya aka zagaya da mu ta baya. Sai ce kowa ya rubuta ciki shikenan muka
wani police station ne
police station din center sai DPO ya fito ya ce kowa ya rubuta ciki shikenan muka rubuta ciki sai ɗayan Ibrahim sai aka ya ce a dauki wannan sai aka dauke ya ce a daure shi sai aka daure shi da igiya sai fito da wani tabarya a hannunsa shi ya fara kwada masa a kafan sai ya karkarya shi a kafan sa da ya karya shi a kafan sa ya sake cewa ya rabu da shi dada da sake dauko wannan a cikin sai ya sake cewa kai wannan bare rabu da shi haka ba kare kawai ya kara masa duka sai sake dauko shi ya sake daukan tabaryen ya sake kwada masa tabaryen ya karya ya sake karya shi a cinyan sa ya buga masa a girjin sa da bayan sa to ni tashi na ni yan nake gani tashi na da yake a gefe na ne tashi na yana nan shame-shame ya suma a lokacin ko motsi baya yi to ashe daga lokacin shi Allah ka rayuwar sa ya mutu dikiyon da bakin sa yake ce masa to ai gara ma ka mutu yake cewa gara ma ka mutu ma gara ka mutu dai ba abin nan shikenan sai ni sai ya ce to ni a dauko na daure ni haka dauko na ka daure ni sai dauko ta bariyan ya kwada mu a kafa na ya karya mun kafa daya ya mun karya biyu fasa mun kokon gwiwa dan kafan ma ya sake karyawa ya fasa kokon gwiwa ya fara kwada mu a baya na ni ma ya ce a jani gefe sai ya sake cewa dauko daya da aka dauko daya sai yake ce masa yake yace shi ma a daure shi da aka daura daya shi ma fara dukan sa ya karya shi sai ya karya shi a kafa daya sai kwada masa tabaryen a kirjinsa ta nan bayan sa da wurin cikin sa shi she su ma he su ma wurin to inda muka tare tunda na tashi ina jingine a jikin bishiya shi yanda wannan yake dayan da yake ya mutu na gefe na farko nan shi a cikin police station din ya mutu sai da yace ya dauko mota sai aka dauko mota ana dauko mota da ni da he aka zo aka samu a cikin mota sai ce muje sai muka fara kai shi wanda ya fara mutuwan gidansu ya je ya ajiye shi a gidansu sai yake cewa dan fashi ne to ya ga musu ga abin da yake tafiya ba yake cewa dan fashi ne shikenan muna tafiya a bar musu shi
daga bangaren rundunar yan sandan kuwa kakakin yan sanda a Bauchi DSP wakili Muhammad ya tabbatarwa da wannan fili cewa an kafa kwamitin bincike.
Commissioner yan sanda ya yi settling committee. Committee din nan za su zauna za su yi bincike. Kuma duk wanda aka same shi wanting akan wannan ta'asa za a hukunta shi. Ai mu a matsayin mu na yan sanda muna da hukuncin da muke wa yan sanda idan suka yi laifi.
Za mu kammala shirin ne da ƙara da Musa Ibrahim Kuchi da ke wakiltar kamfanin AECOM na Amurka a Najeriya wanda ya shigar da ƙarar zargin ministan sufurin Najeriya Rukmi Ameci da bada kwangila ta hanyar saba ka'ida a aikin shimfiɗa layin dogo ga kamfanin CCECC na China kan dala biliyon 3.2. Musa Kuchi ya nemi kotu ta tura Ameci gidan yari da nuna cewa an bada kwangilar don kashe maraba. Abin da ya sauwa kenan a yau. Yanzu a madadin Nasiru Adamele Kaya wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku, Mr. Fili Hashin Gumel daga birnin Washington DC nake cewa mu kasance lafiya.
To madalla, yanzu kuma ga Yusuf da takaitattun labaran duniya.
Kasashen Turai da dama da na yankin daular Larabawa sun fara haramtawa jiragen sama da suka fito daga Burtaniya sauka a kasashensu ganin yadda annobar corona ke ƙara yaduwa kamar gobarar daji a ƙasar. Wani kwamitin masana ya ayyana mutane da za a fara baiwa allurar rigakafin annobar coronavirus a zango na biyu wanda suka hada da mutane da shekarunsu suka haura 75. Sai ma'aikatan kwana-kwana, malaman makarantu da ma'aikata a shaguna a daidai lokacin da ake sa ran maganin zai isa asibitoci. Haka kuma an ji cewar mahukunta Afghanistan sun ce wani bom ya tashi a wata mota jiya Lahadi a Kabul inda mutane 9 suka mutu wasu kuma 20 suka jikkata.
Masu sauraro anan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri. To amma kafin mu yi sallama da ku.